To ma Nasir, magana da kai na jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabi mai matukar taba zuciya da ratsa jiki, wanda zamu iya cewa yayi magana ta kusan minti 4 da sakan 30. Idan ka kalla a cikin farkon jawabin sa, yayi magana akan abin da ya shafi maganar lokacin da ya yanke shawara zai shiga siyasa a shekara ta 2003. Margayi Ojukwu ya ziyarce shi a masaukin sa dake garin Daura na jihar Katsina, wanda suka shafi kusan makonni 2 suna tattauna abubuwan da suka shafi jiya da shekaran jiya da kuma kasar Najeriya da matsayin dunkulewar ta a wuri guda da kuma wargajewar ta. A ƙarshe suka tattauna kusan bayan makonni ko wato kwanaki 2 suka gano cewa dole ne Najeriya ta ci gaba da dunkulewa a matsayin kasa ɗaya guda. Wato dole ne Najeriya ta ci gaba da tafiya a matsayin kasa guda ɗaya, domin albarkatu da ɗabi'u da al'adu da Allah subhanahu wata'ala ya hada a wannan kasa da take dauke da jihohi 36. A kusan minti 2 da sakan 40 na cikin jawabin shugaba Muhammadu Buhari, ya ja hankalin jami'an tsaro akan wajibi ne su ci gaba da daukar damara wajen kokarin kada su bari wato nasarorin da aka samu a watanni 18 su tafi a haka kawai. Yace ya kamata a dada sake salo da kuma ci gaba da wato daura damara na yakar dukkanin wani nau'i na wato abubuwan da suka shafi harkar ta'addanci, alalata shi gabaki daya, a wuce wannan wurin. Daga minti 3 da kusan sakan 9 na jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar, ya ce wajibi ne al'ummar Najeriya ayi kokari, za a dada wato sake kara kaimi wajen tunkarar dukkanin wani abubuwa da suka shafi Boko Haram da sace-sacen mutanen da aka fito da shi da kuma rikici na manoma da kuma uwa uba, maganar abubuwan da suka shafi kabilanci wanda wasu daga cikin bargurban yan siyasa suke amfani da shi domin su yi batanci da gwamnati. Yace gwamnati a shirye take domin ta ci gaba da zage dantse wajen yakar dukkanin wani nau'i na ta'addanci da dan ta'adda daga ciki da waje, da waɗanda suke fakewa da rigar siyasa da kuma waɗanda suke fakewa da rigar addini domin su cutar da al'umma. Domin wajibi ne ƙasa ta zama cewa ana kula da lafiya da dukiyar al'umma. Yace gwamnati a shirye take domin tunkara dukkanin wani azalimi da yake son ya cutar da al'umma. Daga minti 3 da sakan 55 kuma yayi kira ga al'ummar Najeriya da a fito a hada kai a tunkari abubuwan da suka hada kanmu ko kuma abubuwan da suka dame mu, domin a kawo ƙarshen su waɗanda suka shafi maganar matsalar tattalin arziki da tsaro da kuma wato dukkanin wani nau'i da yake kawo tarnaki, domin a samu wato maganin dindindin na zaman lafiya a wannan ƙasa, domin ya kasance an sami kwanciyar hankali da nutsuwa da walwala da farin ciki kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari yake kokari a koda yaushe. Idan zamu dada iya tunawa kuma shi sha'ani na maganar zama daya da wasu bangaren su ringa fitowa suna cewa musamman shi dai wancan Kano da ake magana, ai idan zamu iya tunawa maganganu sun tabbata cewa shi wannan mutumin da yake fitowa yake tunzara mutane akan cewa lalle sai an yi bore sai an raba Najeriya, koda bai manta rashin sanin man wato rashin manta yanda labarin lokacin wancan yakin basasa ya kasance shine dalilin da yasa ƴaƴansa da matarsa suna can ƙasar Turai. Mutumin nan yana da ƙasa 2, yana da passport a ƙasar Burtaniya, yana da shi kuma a Najeriya. Kenan idan abin da ake gudu ya faru wanda shi yake fata, wasu daga cikin gurbatattun masasa suke goya masa baya a wancan bangaren. To idan wannan abin ya faru, shi fa tsallakewa zai koma ƙasarsa da ya fito, domin iyalansa da ƴaƴansa suna nan. Amma wasu daga cikin mutane marasa kishin kai da kuma rashin sanin ya kamata suke daka ta wannan bawan Allah ake ta yin abubuwan da basu dace ba. To a je a duba ko a lokacin mulkin Janar Sani Abacha akwai wata jarida mai suna Executive Intelligence Review suka rubuta wani labari na musamman wanda aka wallafa wanda aka kira shi daga Finding Investigations. Asalin gaskiyar labari da aka gano sakamakon bincike wanda aka yi daga shekara 1994 zuwa 1995, wanda rahoto ne mai zaman kansa wanda aka wallafa shi a shekara ta 1996 a lokacin mulkin Janar Sani Abacha. Aka tattara wasu daga cikin masana da waɗanda suke kokarin kawo zaman lafiya da tabbatar da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya alƙibla ɗaya. Aka samu Margayi Ojukwu a ƙasar Amurka ya ba da interview ta musamman wanda ya bayyana hadari da ke cikin yanayi na kundin balar waɗanda suke kokarin sai an raba Najeriya ko kuma an raba ƙasa domin a tsarin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta al'ummar Najeriya a ciki haka yake kamata a ce mun zauna a wuri daya ta da hankali da rigima da babakere da wane ne ba zai iya kaiwa ga abin da ake bukata ba in ba maslaha ba kuma shugaba Muhammadu Buhari a cikin jawabinsa ya dada maganar sha'ani na mulkin ƙasa da sha'ani na yanayin yadda tasawirar ƙasa ya kamata ta zama akwai hukumomi da sauran ma'aikatu da abin da ya shafi maganar majalisar ƙasa da bangaren shari'a da sauransu su ne za su iya zaunawa su duba to kuma wato sakamakon da dukkanin waɗannan bangarori da suka fitar shine Najeriya ta ci gaba da tabbatuwa a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ƙasa domin abinda Allah ya bamu a ci gaba da amfanar da juna gabaki ɗaya a yawan al'umma da Allah ya bamu mun kasance mu ne kusan ƙasa ta farko wacce ta fi kowace ƙasa yawa a yankin Afirka kuma ƙasa ta kusan biyu ko ta uku da tafi yawan al'umma a faɗin duniya ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke da yaruka mabambanta kusan 200 da doriya albarka da Allah ya yi wannan ƙasa kowanne sashi da loko na wannan ƙasa akwai abin da Allah ya boye a ƙarƙashin ƙasa idan kai arewacin Najeriya akwai gwalagwalai tagulla da zinare da abubuwa har fetur din shi ma akwai idan ka tafi kudancin Najeriya ga fetur nan da sauransu kenan maimakon a yi ta rigingimu ga kuma ƙasa da duk abin da ka noma ka buɗa ka saka a cikin ƙasar nan sai Allah ya masa albarka arewacin Najeriya da kudancin Najeriya kenan zaman lafiya shi yafi mana komai mu ci gaba da amfanar al'um arzikin da Allah ya mana kuma da kake maganar cewa ta ina za a fara ai al'umman Najeriya da ma duniya baki ɗaya shaida ne dangane da yanayin yadda aka yaƙi Boko Haram a ƙasar nan lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zo kusan ƙananan hukumomi 20 da doriya ne suke hannun Boko Haram sun kafa tutuci ya zama daula amma yanzu ya zama labari lokacin da Muhammadu Buhari ya zo jihohin arewacin Najeriya Kano Kaduna wani yanki Yobe Adamawa da jihar Borno dukkanin su suna cikin tashin hankali amma yanzu magana da muke gaya muku sai dai a ji cewa bom ya dan fashe a can bom haka da mun kuma yaki yake idan aka yaki akan dade ba a warware gabaki ɗaya ba amma an karya su an kwace babu wata karamar hukuma guda ɗaya da take hannun Boko Haram babu gari guda ɗaya da yake hannun Boko Haram hatta dajin da suka gudu mai nisan ko wato fadin murabba'in square meter 60,000 shi ma an kwace shi daga hannun Boko Haram yanzu yana nan ya zama wurin yawon sojoji da tirin din sojoji a tarayyar Najeriya.